Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsar ranar Talata 16 ga watan Afrilun 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Numan da Dalal da kuma Niya muryar Arewa. Ko kuma BOA Afrik Zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da wakilin mu Haruna Dauda biyu ya yi da ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta Norwegian Refugee Council, bayan sun fitar da wata sanarwa suna gargaɗi kan yiwuwar samuwar ɓarkewar cutar kwalara a sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Ga labaran: gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Dame Cathedral da ke birnin Paris, to amma 'yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiyoyi biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. Shugaban hukumar kashe gobara ta birnin Paris, Jean-Claude Gallet, ya gaya ma manema labarai a gaban ginin ajiyar Litini cewa an kare muhimmin ginshikin da ke rike da ginin. Ya ce ɗaya daga cikin 'yan kwana-kwana ya ji mummunan rauni yayin da ake ƙoƙarin kashe wannan babbar gobara a babban birnin ƙasar ta Faransa. Wutar, wadda a wani lokaci sai da ta yi sama da tsawon mita 10, ta lalata akasarin rufin majami'ar, inda har hasumiyar rufin ta rubta. Mai magana da yawun hukumar jami'ar Andre Fanot ya gaya ma kafafen yaɗa labaran Faransa jiya Litini cewa ga dukkanin alamu sai an ƙarasa rusa duk wani abu dangin katako da ke cikin ginin majami'ar. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na Robert Mueller kan katsalandan ɗin Rasha da zaɓen shugaban Amurka na shekara ta 2016 da zumur ganin Donald Trump ya ci zaɓen shugaban ƙasa. Jiya Litini, Trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya wanke shi daga duk wani rashin daidai a zaɓen, duk da yake kamar sauran Amurkawa shi ma yana jiran cikakken bayanin Robert Mueller ne, wanda aka kwashe shekaru watanni 22 ana yi. Shugaban na Amurka ya faɗa ta kafar Twitter cewa da mula da Attorney General ɗin Amurka William Barr, bisa ga binciken da mula yi, sun yi ittifaƙin cewa babu wani haɗin baki kuma babu wani karan tsaye ga shari'a da ya faru. Sannan Trump ya ce hasali ma waɗanda suka aikata waɗannan laifukan su ne abokiyar karawarsa 'yar takarar Democrat Hillary Clinton da kwamitin jam'iyyar Democrat a matakin ƙasa, da kuma waɗanda ya kira ƙazaman jami'an tsaro, wanda wannan suna na raini ne yakan kira wasu tsaffin manyan jami'an tsaro. Yawan waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda ko baƙon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu, bisa ga lissafin da aka yi a watanni uku na bana, a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda ta kafa hujja da wasu bayanan wucin gadi, ta ce an samu rahoton kamuwar mutane wajen 112 da nau'ukan cutar ƙyanda mai saurin yaɗo, amma tana da rigakafi daga watan Janairu zuwa watan Mayu. Hukumar ta WHO ta yi kiran da a tashi haikan wajen yin rigakafin ƙyandar, wadda kan kashe ko nakasa yara har tsawon rayuwarsu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin ta ce yakin da aka kwashe shekaru biyar ana yi a ƙasar Yemen ya yi matuƙar illa ga yara a ƙasar, inda aka kashe dubbai ko aka nakasa su ko kuma dai aka tilasta musu shiga soja tun lokacin da aka fara yakin. Illar da wannan yaƙi ke yi ma yara ya wuce misali, a cewar Virginia Gamba, wata wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan harkokin yara da yaƙe-yaƙe a wata ganawa da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta ƙara da cewa dukkanin ɓangarorin da ke yaƙin sun sha ɗaukar matakan sojin da suka kai ga amfani da yara ko cin zarafinsu ta hanyoyi daban-daban. Tun bayan da aka fara sa ido a Yemen a watan Afrilun shekara ta 2013, wato gabanin barkewar cikakken yakin, har zuwa ƙarshen shekara ta 2018, Gamba ta ce an halaka da kuma nakasa yara sama da 7,500, an kuma tabbatar da yin amfani da yara sama da 3,000 a matsayin mayaka, an kuma hana ma yara 800 samun, wato 1,800 samun abubuwan jinkai. Ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin Mozambique na faɗi tashin taimaka ma ɗaruruwan mutanen da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Idai ta shafa. Guguwar wadda ta fantsamo tun ranar 14 ga watan Maris ta halaka mutane sama da 1,000 a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga jihar Barnan, Najeriya, inda wakilinmu Haruna Daudabiu ya tattauna da Ali Muhammad Gashi na ƙungiyar masu kula da 'yan gudun hijira ta Norwegian Refugee Council. Bayan sun fitar da wata sanarwa, suna gargaɗi kan yiwuwar samun ɓarkewar cutar kwalara a sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sai ya ce,
sunana Ali Muhammad Gashi, ni ne WASH Technical Officer, ɗaya daga cikin ma'aikatan da muke WASH Department kenan.
Ke kula da abin da ya shafi harkokin
ruwa, tsaftace muhalli, tsaftace ruwan sha da kuma samar da matsuguni, wato banɗaki.
Akwai bayanan da ita hukumar ku ta tura manema labarai na game da yiwuwar samun ɓarkewar cutar kwalara, wanda har ma ta bada ƙididdigan adadin cututtuka da aka samu na ɓarkewar kwalara shekaran da ya gabata. Sai idan har ba ɗauki mataki ba, za a sake samun wani fiye da ma wanda aka samu shekaran ta gabata. Ko za ka yi min ƙarin hasi game da abin da wannan bayani na ku ya kunsa?
Na'am, kamar yadda muka sani, yawanci idan damuna ya zo akan samu ɓarkewar cututtukan amai da gudawa, and then wannan kuma yana nuni cewa a yanzu haka idan ba ɗau ƙwararren matakai ba, lalle za a iya samun yawan mutane da za su rasa rayukansu dalilai ga samun ɓarkewar cututtukan amai da gudawa yanayin yadda aka samu mutane suka samu kansu. Misali shine kamar yadda mutane suke shigowa, suke barin inda matsuguninsu su shigo Maiduguri ko kuma wasu wuraren da suke gani ya dace su zanna saboda kare rayukansu. Na a yanzu haka, yanzu bai wuce wata biyu ba zuwa ga damuna, an bayar misali a Teachers Village nan, mutane wajen
Teachers Village Camp
da yake cikin Maiduguri, mutane akalla mutum 466 suka yi amfani da banɗaki guda ɗaya, wanda inda standard za a bi ko da a lokacin gaggawa ne, standard ɗin shine mutum 50 su yi amfani da banɗaki guda ɗaya. So yanzu kaga wannan yana nuni cewa ana buƙatan kamar akalla banɗaki guda tara saboda wayannan mutane 466 su samu su yi amfani da banɗaki yadda ya dace.
To ko ta ake kama da irin wannan cuta na kwalara?
Yawanci shi wannan cutan kwalara ko kuma amai da gudawa da ake faɗa, akan ɗaukan shi yayin da mutum ya ci abinci ko ya sha ruwan da is infected with cholera. Wato virus ko infected with
wato kwayan cuta na kwalara kenan.
Kwayan cuta na kwalara. So kuma mutane sun samu kansu a yanayin da sukan kwana a waje a teachers village ga mutun ya kwana a waje kila da dan barkon shi guda daya babu bandaki mai kyau babu kwanci mai kyau za ga gansu a waje kuma da muna yakan zo nan da wata biyu za mu iya samun karin ruwa inda suke kwanciya a wajen nan ma zai iya zama kila ya cika da ruwa ko kuma ba za su ma iya kwanta ba ko da suna so su kwanta waje ne so wannan daya daga cikin abubuwan da muke fuskanta a wannan shekaran kenan
to kamar ku hukumance kun tsaya wannan sansanin ƴan gudun hijira guda ɗaya ne kawai da kuga wannan bincike kuma kun bincike wasu sansanonin ƴan gudun game da irin wannan matsaloli na barkewar waɗannan cututtuka
na'am yanzu haka daga shekaran da ya wuce zuwa last year December zuwa yau an case ta cewa kamar adadin mutane 100,000 ne suka bar masu guninsu a takaice kamar mutane 100,000 ana ganin cewa kamar mutane 30,000 sun shigo cikin Maiduguri saura kuma suna wajaje kamar su Mangono da sauransu a northeast so inda ake da su kuma na hosting na IDPs gaba da yankaje dai a overcrowded let's say kamar IDP camps yawancin kaje za ga adadin mutane suke camp din ya gaza I mean ya wuce capacity camp din mutane suna nan su a cinkuse da yawa ko kuma wajaje da ake gani ba ai ba formal camp bane amma mutane saboda su samu su gudu su tsira da rayukansu zaka gansu sun je sun zanna a wajajen babu ruwan sha mai kyau babu mazauni mai kyau babu bandaki mai kyau so gani ana kiyashi ya nuna cewa in ba dau kwararen matako ba barkewan wannan cututtuka zai faru a shekaran nan kuma ma zai iya pin na shekaran baya da ya wuce
yawa na refugee council sun ciro wani kididdiga sun bayyana adadin mutanen da suka kamu da kwayar wannan cuta na kwarara ko za ka yi mana karin hasi game da adadin waɗannan mutane su nawa ne kuma a ina ne aka samu waɗannan mutane a sansanin ƴan gudun hijira kuma har da cikin gari
barkewan cututtukan nan da ya faru a shekaran da ya wuce akalla an samu cases kamar fiye da 10,000 a cikin 10,000 nan an rasa rayuka kamar 175 waɗannan abubuwan ya faru a northeastern region ne wato state na Borno Yobe da Adamawa barkewan cututtukan nan yawanci akan same shi a inda mutane suka taru da yawa babu wayannan abubuwa guda uku da na lissafa maka displacement da aka samu shekaran nan ya dara na wancan shekaran bayan da ya wuce so muna ganin cewa idan ba dau muhimmiyar mataki ba barkewan cutan amai da gudawa zai dara na shekaran nan da ya wuce
to madalla a gaida Haruna Daude biyu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar
ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shedan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne a kwan a tashi wacce ban ba kware sarki ne wage yace duk sawawa da gajiyawa ne mazalura da harshen ka alƙali zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma shi ko mawaki ne wancan dan kasuwa ne wancan ko magini ne ce ba wane abinda na yarda da shi ni dai kawai guda ne wannan mai koyo ne wancan ko shigoni ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai tukwici ne mai baka shawaran take gani na dan uwa ne ka so mai saka a ko ina hakan ai daidai ne a hado a zo a zauna ai hakan ma arziki ne nagode Allah na gaba gode Allah
na gaba gode Allah
lokaci ne a duniya ka bisa ni komai sai wuce gaisuwa ta musamman ga sitana Aisha Ali G MK Unifiki Jenas Alblack Abafido Kebi Teku kowa da kowa ana tare bi Mary komai lokaci
madalla ga baba Yakub makeri da shirin mu na gaba
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai dubi ne akan yanda direbobi ke tuki tare da kiyayewa da bin ka'idojin hanya a kasashe da suka ci gaba a duniya irin su Amurka. A hirarraki da wannan shiri yayi da hukumomi da masu ruwa da tsaki akan kai komon motoci labin lafiya a kasashenmu a baya. Mun gano kowane bangare na tattare da matsaloli. Kama daga hukumomi da 'yan sanda da hanyoyin kasashenmu da direbobi da motocinsu da ma 'yan kasa. A yau za mu tattauna ne da Abdul Basit Nuhu Abbas. Direban tasi ne a birnin New York akan yanda hukumomin kiyaye zirga-zirgar ababen hawa a nan Amurka ke aiki da masu yanda direbobin suke aiki. Da farko na fara ne da jin ta yadda ma ake samun lasisi ko kuma izinin fara tuki a nan Amurka.
Da farko kana zuwa kai learner's permit.
Wato a baka
izini na koyo. Zaka je kuma zaka je kai classes kuma wanda zaka shiga aji a koyar da kai yanda ake tukin. Su wanda kake zuwa wurin su wurin ajin suna da motocin su da za su ringa kai ka wulare su ringa guda ma dokokin ainihin tukin kafanci idan suka ga ka kware sai kuma ai appointment in kuma kana da wani dan uwana ka shi ma zai iya zuwa da kai kaman yanda su ma za su yi maka amma ita nuna ma dokokin amma su za su maka appointment sai a ji da kai
wato za su samu lokacin da za ka je wurin masu
jarrabawa sai a samu lokacin da za a ji da kai wurin masu jarrabawa in ya so sai a ji da kai idan an ka ji da kai sai su jarraba ka da farko za a dubi takitakinka idan ka je wurin yanda za ka fara tun daga wurin duban miro
wato madubin
tafiya na ciki da na waje koda su yi daidai sai kai kokari gyara su saboda san kamar lalle da gaske kake yi ka gane sa'an nan a doke ka a ji da kai a nuna maka yanda za ka yi parking da yanda za ka yi reverse da dai abubuwa kana kai sa'a wani da ya ga movementinka wato yanayin tukinka yana gane wannan ya iya kuma in za ka je sai ka je da kwarjini da himma kar ka yi wato wani sanyin jiki kar ka je da fargaba ko da ma ko fargaban ka yi ta maza
to abinda kuma abinda masu saurare za su zo su gane idan kuka je aji menene abinda kuke koya daga aji
abubuwa da ake koya gaskiya suna da yawa baba abubuwan suna da yawa kwarai da gaske musamman kamar da ka sani kasan Amerika ko dokoki da dama wanda musamman ana son ka mutunta wanda ke tafiya a kasa ka gane ko akwai wani wuri suna ce mai blind wato baka ganin wanda ke zuwa to wannan nan kuma yana da kyau kai takasansan sosai wani lokacin kuma za ka yi kaga wani babban mota ke gabanka kai baka ganin abin da ke gaba amma shi yana gani to idan baka yi hankali ba kai takasansan ba musamman idan za ka yi kwana kana bayan wani mota kada ka yadda wai don shi ya yi kai maka bishi kamata ya yi kadan dakata ka jira mai ke wurin don kamar da na ce akwai wani suna ce mai blind menene
wato inda dai ya fita daga ganinka to
idan wannan wurin baka yi hankali ba za ka yi ka buge mutum musamman akwai guragu da kuma
masu
fama da tafiya musamman kasan gari babban gari akwai masu fama da tafiya wani zai sallake titi masai ya wani mintoti da yawa sannan ya sallake to waɗannan duka yana da kyau mutum in kana tuki ka kula sosai insha Allah
to ya batun tuki akan babban hanya kuna wani abu ne da kuke koyo shi a wurin wannan karatu
duka ana koyo gaskiya ana koyo musamman highway ma tana da dokan ta kware da gaske yana da kyau in kana tafiya kan hawi musamman in baka san inda zaka ba kai kokari ka saya sakiya, domin idan ka saya sakiya zai maka sauki. In hagu zaka fita zaka samu saukin fita, in kuma dama zaka fita zaka samu saukin fita. To balle kuma yanzu da yake Allah ya kawo sauki ga na'ura, ko ba haka ba? Amma yana da kyau, to in ba na'uran fa ya zaka yi? Ko kuma in batir ya mutu? To wannan duka yana da kyau dai, dokan titi. Kuma kamar bincike na nuna kamar wanda ke sayawa ta hagu, wato masu gudu sosai kenan, ka gane ku? Sa'annan ta dama masu dan wato slowly kenan, ba sa gudu kwarai kamar wanda
masu zuwa a hankali,
masu zuwa a hankali. To most of the time dai indai kana son ka samu kwanciyar hankali, ka saya tsakiya. Idan ka saya tsakiya, ko in ta dauro ko ina zaka yi ka bi. Amma idan kana son ka bi hagu, sai ka je ka saya ta dama, sai kuma gashi dabda ainihin wato inda zaka fita ya zaka yi kenan.
To bari mu duba bayan ka gama koyon tuki, har an baka izini yanzu ka fara tuki. To ya gurin kiyaye ka'ida direbobi a nan America kuke?
Gaskiya baba, ina jin gurin kiyaye ka'idodi gaskiya sai kai kaman kana yi. Kuma idan baka yi hankali ba, sai a suspend ma license ka, saboda a kwaci.
To Malam Basir, gashi kuma ka dauko bayani, amma kuma lokaci na hararamu. Za mu tsaya a nan, amma mu ci gaba da hirin a mako mai zuwa. Yanzu a madadin shi Malam Basir Nuhu Abbas da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Madalla a gaida Baba Yakubu. Yanzu kuma ga su lamumin Barma da sharhin wasu jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da sharidar Ayir Enfo, wacce ta ruwaito cewa al'ummomin Difa sun yi watsi da matakin takaita zirga-zirga da gwamnan yankin ya dauka a ƙarshen makon jiya, da nufin murƙushe har-haren Boko Haram. A yayin wani gangamin da suka kira, shugabannin kwamitin jama'ar wannan yanki sun ja hankulan mahukuntan kolin Nijar a kan su dubi halin da ake ciki da idon basira. Jaridar Lebanon na cewa ɗalibai kimanin 97 sun fada hannun hukumomi a yayin wata kazamar zanga-zangar da ɗaliban sakandare suka gudanar a ranar 39 ga watan Afrilu a birnin Yamai, da nufin nuna ɓacin rai akan matakin soke tsarin karantarwa na bayan fage da ake kira kurda fi. Jaridar ta ce masu zanga-zangar sun farfasa dukiyoyin jama'a da dama, sannan sun jikkata jami'an tsaro kimanin 11. Mafari kenan 'yan sanda ke tsare da masu hannu a wannan ta'asa. Jaridar Le Courrier na cewa muhawara akan harkaldar nan ta Uranium Gate, wacce a ƙarƙashinta ake zargin wasu makarraban gwamnatin Nijar da wawure miliyan 200,000 na sefa, ta sake farfadowa. Jaridar ta ce tsohon ministan kuɗi Hasuma Sa'udu, kafin a tsige shi daga mukaminsa, ya bayyana cewa miliyan 800 na sefa ne kawai aka baiwa Nijar a matsayin kamashin wata cuwacuwar ƙasa da ƙasa. To sai dai binciken wasu 'yan jarida ya bankaɗo wasu abubuwan da ake shirin fallasawa nan ba da jimawa ba. Mu rufe sharhin da jaridar Lanketor, wacce yake cewa kamfanin Malbaza Cement Company ya samu ɗaurin gindi daga gwamnatin Nijar fiye da kima. Kamar yadda a baya-bayan nan ministan kuɗin ƙasa ya rattaba hannu akan wata takardar da ke baiwa kamfanin damar samun sassauci wajen ɓatar da kayayyakinsa a kasuwanni, duk kuwa da cewa kamfani ne mai zaman kansa, abinda ake ganinsa a matsayin fifita wani akan wasu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule. Sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu, wanda aka sani da mazaunin Bayelsa, jihar Sokoto. Yanzu haka ina jihar Sokoto. Hakikan maganar da ministan tsaro ya yi mazan fara, hakikan magana ta yi tana da ɗan gaskiya. don inda mutumin kirki shike sarakuna sun sani, inda mutumin banza shike sarakuna sun sani, sannan da jama'a tsaro duk sun sani, da rayu duka an daure musu ginduna da kanani da manya ɗan ƙarami. Da haka Janar Muhammadu Buhari, Allah ya saka gama mulkin ka lami lahiya, kuma kana iya bakin kokarinka ka ba da rayuwarka akan Najeriya a zanna lahiya ka rata arziki. Allah ka kare ka da masharanta, Allah ka kamar ƙarshen waga olubad kwanashin tsaro a Najeriya.
Assalamu alaikum sanin hausa na radio BOA a Amerika, mai magana Haji Omar Sanki Daura. Allah ina so ku bani dama domin in bada shawara ga shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari, musamman akan yadda talakan ƙasar nan ya tsinci kanshi a cikin halin da yake ciki na bayan yaƙi. Ran kai daɗi, a gaskiya mutanen da suke tare da kai wallahi wallahi ba za a gaya maka gaskiya akan matsanancin halin da talakan ƙasar nan yake ciki. Don haka babban shawara ta anan ita ce a gare ka, ya kamata ka samu mutane amintattunka don biyar da ajiyarinki ba za a rasa na Allah ba. Ku tsaya tsakaninsu da Allah, su yi maka bincike a kan halin da talakan bai zaɓi kai ciki na ƙunci rayuwa. Don kai bi hakika talakan Najeriya na buƙatar taimako daga ɓangaren gwamnati.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mushai na garin Garbace da karfar kuma ta Baleja ta raba tare da Najeriya. Muna yi wa kasar mu fatan Allah ya sa wannan gwamnati ta raba Buhari ta shawo kan dukkan tashin hankula da ke faruwa zuwa fada da ma dukkan sassa na na Najeriya baki da.
Madalla, kafin mu sallama ga labarai amma a takaice.
A takaice, gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'an nan ta Notre Dame Cathedral da ke birnin Paris, to amma 'yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiyoyi biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na Robert Mueller kan katse London ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016 da zummar ganin Trump ya ci zaben shugaban ƙasa. Yawan waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda ko baƙon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu, bisa ga lissafin da aka yi a watanni uku na bana, a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Litini. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ta kafa hujja da wasu bayanan wucin gadi ta ce an samu rahoton kamuwar mutane wajen 112,000 da nau'in cutar ƙyanda mai saurin yaɗo, amma tana da rigakafi daga watan Janairu zuwa watan Mayu. Ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin Mozambique na faɗi tashin taimaka ma ɗaruruwan mutanen da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Idai ta shafa. Guguwar wadda ta fantsamo tun ranar 14 ga watan Maris ta halaka mutane sama da 1,000 a Mozambique da Zimbabwe da Malawi da kuma wasu wuraren da ke makwabtaka da wajen.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin, da ma injiniyanmu na yau Darrell Smith, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.